haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je.
Saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata shirin ya tattauna akan yadda wasu iyaye ke amfani da kuɗi wajen saya wa ƴaƴansu nasarar jarabawa. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Sunana Hadiza Kyari. Kuma shi ma Dr. Sadiq Abubakar wanda aka taba nadawa shugaban hukumar jarabawa ta kammala sakandare a Nigeria wato NECO ya azal alhakin wannan lamari kan cin hanci da rashawa. Wakilinmu Nasiru Adamu Alikaya ya hira da shi kan illar saya wa yara jarabawa da wasu iyaye ke yi ga kuma yadda ya amsa.
To abun mamaki ne a ce yau a ce a bangaren abu na ilimi a ce za a yi jarabawa a dau tsawon lokaci a gurare da ake makafa na rubuta jarabawa a ce kullun duk irin mutanen da suka rubuta jarabawa a wannan gunsu sai sun ci jarabawa. Kai ka tabbatar baka bukatar wani bayani na daban a tabbatar maka cewa wani abu ne yake faruwa kuma ma da tabbaci a gurin wasu da suka san irin abubuwan da suke faruwa a wannan gurare cewa ana wasu abubuwa yara na ba da kuɗi a kasan nan an kai yaro ba zai ma je gun da ake rubuta jarabawa ba yana zaune a garin su zai dauki kuɗi ya tura hoto da sauran abubuwan da ya kamata a ce an masa rajista an tabbatar an tantance shi za a yi jarabawan bai je ba a rubuta jarabawan a masa ta wasu hanyoyi a turo masa akan ya ci kuma da wannan jarabawan zai dauki kansa ya je jami'a ya kware akan wani fanni da ya shafi rayuwar al'umma ko rayuwar kasa ko tattalin arzikinta ko wani abu na ci gabanta. To ta ina zaka samu inganci na wani al'amura na kasa a matsayinta na abu mai gudana da ake tsammanin zata tarbiyyantar da irin waɗannan mutane zama su ne shugabannin gobe idan suka samu kansu tun daga makaranta ga yanda suka taso idan suka samu kansu a wani matsayi na shugabanci me kake tsammani? Shi yasa al'umman ta dauko rugujewa banda da Allah ya kawo mana sauki duk da yake dai an samu canji amma shi ma ba irin yanda duk mutane suke tsammanin daga lokacin da aka sani zuwa yanzu za a kai ga inda aka gaci ba. Saboda me ire-iren waɗannan mutane da suka yi sama da faɗi da katutu da kan cin hanci da rashawa da alnundana akan al'amuran al'umma suna nan. Abun mamaki shine da zuwar gwamnatin nan da ba a samu da wuri aka kakkabe hannunsu da wuri-wuri. To ina tabbatar maka da abubuwa sun yi nisa da ba a samu taɓarɓarewar al'amura zuwa yanzu ba da zagon ƙasa da sama da faɗi da ake yana yaƙan cin hanci da rashawa tana bin sa tana yaƙansa har aka samu kai inda ake ciki yanzu da ba a kawo ga yanzu ba.
Asali in ka duba kusan za a iya cewa in har za a biya kuɗi a ci jarabawa a wasu cibiyoyin jarabawa ya nuna waɗannan ɗalibai fa tun daga koyarwa sakandare watakila ba su da malamai ne mai kyau ko ba su da malamai masu kyau waɗanda suke koya musu ne yadda ya dace.
Eh to ai al'amarin shi ne ai abun ya tabarbare ya kai matuka amma duk da haka kamar yadda ake faɗan ai ana samun wasu din ba irin wannan gurin suka je ba kuma suna ci zaka samu a ƙauye ma wani ya je ya ci amma sai aka ce ma ga wani gu a Lagos ga irin sa a Enugu ga irin sa a Ibadan ga irin sa a wani gu ko a Arewa za a iya samu ban sani ba kanin suka don komi. To sai a ce maka wannan wasu gurin na musamman na san cewa abubuwa sun tabarbare daga kan malaman zuwa ɗalibai da irin abubuwan da suke faruwa tsakanin malamai ma maza da ƴa mata da suke makaranta tsakanin ma samari din da malamansu wanda ɗalibi zai bada wani abu na cin hanci da rashawa a masa wani abu ko a daga mar kafa wani abu duk wannan akwai shi amma lalacewan ya kai ya zama a zahiranci an san wai da wasu gurare na musamman wanda in har yaro ya tabbatar ya samu rajista a wannan gurin ya yi rajista a wannan gurin aka ce nan ne ainihin cibiyar inda zai rubuta jarabawa zai yi wuya ka samu mutum ɗaya faɗi a cikin da suka rubuta jarabawa, kuma bayan sun cin ba ma ci haka kawai ba, a'a kusan abin da ake cewa cin kaca, kaga yaro ya fito da ainihin mataki na ɗaya na ɗaya na ɗaya duk jarabawan da yi. In ka zo ka zauna da shi kuna magana ya maka bahasi guda ɗaya a Turanci, kai a Hausa ma wallahi wani ba zai rubuta maka bahasi ba a rubutu da Hausa, bare a Turanci, bare a ce wani abu na bangaren kimiya ko wani fasaha ko makamantan su ka same shi a ciki. Kuma wannan shine wanda wannan jarabawan za ka yi shi ya shiga jami'a, a jami'an ma haka zai ta tafiya da irin wannan al'amura na cin hanci da rashawa da sune zaka samu suka zama sun yi katutu, sune waɗanda suke kawai ɗalibai da suke shiga irin ƙungiyoyin asiri, da dole ɗaliban ma sun zama malamai ma wani abun barazana na dole sai an ba su cin jarabawa, su fito da wannan jarabawan su zo su mai yiwa kuma damuwa da yawa daga cikin su ƴaƴan wasu ne wanda suke da hannu da shuni a cikin gwamnati, dole ya dauke su aiki. To waɗannan suka samu kansu za su zama su ne suke shiga layin jagorancin al'umma a matsayin su na manyan gobe, to me kake tunanin zai faru? Shi yasa ka sata samu kanta irin abulalin da take ciki
a sadikin wannan labari. Tun da ka san da zaman sa ne ko sai da wannan gwamnati ta ci nasara kuka zo a sabuwar gwamnati sannan ka fara samun labarin cewa ana da irin waɗannan cibiyoyi,
wallahi wannan abu ne wanda ya jima dan ba wai sai na kama maka suna ba, ni wani abu ya taɓa faruwa da ni, abun takeici wanda na jima ina mamakin sa, ina zaune mutum ya ɗauko ɗansa ya zo ya same a gida akan ɗansa zai rubuta jarabawa, kuma an yi alƙawari in dai a wannan gun zai rubuta jarabawa zai ci jarabawa wannan ba matsala, amma akwai kuɗi da aka ce tura dubu kaza yana neman ni in ba da guduma, wallahi nake ga abun yabin mamaki na duba mutumin nan na auna shi na san shi a cikin al'umma, mutum ne wanda yake ana ganin sa ɗaya daga cikin manyan mutane masu kima da mutunci a ciki, na zaunar da shi na ce wallahi ni wannan abu naka yabin mamaki dan yanda na ɗauke ka da yayi nisa, amma wannan abu ya bin mamaki kuma mutuncin ka zube, kuma ina baka shawara ka bar yaron nan ya rubuta jarabawa, an ya fadi ya sake yi yayi karatu ya rubuta jarabawa, in ka goyi bayan haka ko da an yi shi a boye wani yayi me za ka yi abun ya, kuma wani irin tarbiya ka bashi tun daga yanzu kai ka goyi bayan sa irin wannan.
To masu sauraro, abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe ku kasance da shirin Ina Za Mu Je Matasa don jin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya da Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti, ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya.
Gaida Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ƴa mace.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da wannan lokaci, kuma barkanku da sake kasancewa da shirin Ciwon ƴa mace wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata mazantawa ƴaƴan kishiya ko ƴaƴan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu kafin lokaci ya cin mana. To a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. A yi sauraro lafiya.
Azabar da ake yi wa yara ta yi yawa. Wallahi akwai matar da ta sanar mun suna ji a kafafan na ta kashe ƴaƴa.
Ai dan baki bannin na yi landin. Kamar na koro bayanin na da garbi wanda da kin bannin na je inda bani kowane bangare yana da nashi rawar da yake takawa. Ba bangaren mace kawai ba, ta kanta society akwai role din da ya kamata ta yi. Kawai na so ne in ba abin da ya tafi domin mutane kake yi wa magana sai ta fi a farko shi fada ta ce miki duk zanki kikan ki da kika akan layi kike ba ni da ja illa ka ce kare zan yi da fadadawa. To kina in kin dauko ina magana ne bangaren mata, to kuma na zo kan magana ki ta fobaci ina magana a kan cewa ita da ishe ta ba ma ballan ta na ta ba wani. To tun da a wannan sai magana ta ki ta zo sai mai kwakwarin imani wata kasan in tayi tashiyarin da wani ma Allah zai bata lada, in ta rike danta ta rike dan wani ma za ta samu lada, sai wacce aka shuka ta a kan tarbiya daga gidan da ta fito na iyayenta baka ga wannan kashin da muguntar ba, sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan, za ta san cewa in na taimaka dan wani ya karatu dana na taimakawa karshe Allah zai buɗa mu, idan na ciyar da dan wani ni ma Allah zai ciyar da dana a inda ba na na, to kin ga umma ta ga practically a gidansa ana yi ba in ba a tarbiya ba ce komai ilimin ka wata ba za ta iya aikata shi, to ballantana kyautayi koyarsa ake yi ko mu so ko mu ci ana koyon gada kuma ana koya, idan kin taso gidanku ana sadakar abinci ana bayarwa gidanku ba sa kongo, to ke ma inda kika je za ki yarwar da kowa abin shi mun san wannan, idan kuma gidanku inda aka ba abinci mahimmanci ne kap 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 ake yin shi, to inda kika je ke ma wannan abin za ki je ki dauki dukin, to kin ga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai take da laifi ba, kinga anan iyayenta da za su yi tarbiya sun shigo we a cikin mata gaba daya, sannan society ma ya kamata su play role din ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa kuma bangaren malamai ne dole su dinga tunatarwa, yanzu wannan abu da muke yi hiran nan da muke tattaunawa ta da a yanzu shi ma kaɗakarwa ne, waɗanda aka samu suka ji wani wanda za a samu wasu wanda za su yi amfani da shi, sannan a daɗa zaɓura ga mutane a kan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta, na san kuna yin kesu ko in ce mun san cewa muna yin kesu kuma ko ba ka zuwa kotu a matsayinka na mace ka san ƴaƴan da uwarku ba ta gidan ubansu a kan titi ba da ran suke nutsuwar su ma daban ta ba za ki haɗa su da nutsuwar da za ki gani, yanzu in kika shiga ajin yara ɗan da yake da uwa a kusa da shi nutsuwarsa daban take da ɗan da ba shi da uwa a gidan babansa, ɗan da ba shi da baba a gidan babansa a firgice yake saboda babu ƙauna babu aminci sannan bai san kyautayi ba, ba zan taɓa manta ba wata ramin je wani taro na marayu da wa'azi sai na kirawo yara ina magana sai ce ni kafin in fara musu jawabi waɗannan marayu sai na babbasa alawa, da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su, wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce min kafin in fara bayani ignoring duk mutanen da suke tare da shi sai ya ce min ke ma kina da ƴaƴa, sai na kalle shi sai na ce ini, sai ce in kwanta a cinye ki sai na ce kwanta, sai kwanta sai na shafa kansa, do you imagine yaron nan bacci ya a cinye ta a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa da yawa game da wannan yaron, duk ɗan da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zo ciki ya nemi ta wani ba, amma abin ya ba ki tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ki tunanin ashe lalle da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausata wa maraya mu shafa kan maraya, to ashe lalle ko kan da
kin ga ba rinsa wannan bayanin naki sai kuma mun ne kuma da wani bayani wanda nake son shi ma mu kalle shi wani Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da ni da mai kira su a kan gaba amma ina san ko da yanayin lokaci wanda ni ko ne mutum hakka da na gani fa wanda yake ga irin wannan su kansu magidanta, saboda akwai wata manya da dai coming across da ina wacce ta so take ita nan dole su take an kashe mata aurenta, nace akan ni ko mata da yawa irin di abubuwa ne masu yajin danta daga ƙarshe da kake ne abin labarin ta kake cewa idan ba ki kashe min aure na ba zan iya ke fadawa cikin fushin Allah da kuma in jefa kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwar da ban san irin ta ba, nake nune ni kake mijin shi ya halma zuma abin da nake so mu hannu shaidu da nake so na faɗa wata gaba ne amma mu kalle ki kan lokaci ya hana mu shi ne gaban maza da kansu suke kwanturu dukin wato suke taimakawa mata wajen zuciyarsu ta kekashe wajen zuciyarsu ta sa imaninsu ya tafi, tunda dama Allah ya cutuya su a tunani da wasu abubuwa fiye da mu kuma mun san da Allah halittu na miji ba da shi halittu na gaba shi ya cutuya shi, to yantacciyar abin da nake so a nan shi ne ita ƴaƴa biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dan ne aka dinga tafi har ruwan mata ta ce idan ciwon ne ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi da namiji wallahi shi da mana ce wata ya dauki kan duniya da tunaninsa to wani abun sa ya karkata kamfanin sa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai akauntin sa da wasu abubuwa daga karshe akwai san da kake ce mun barista kwana nani idan nazo zan kwana a dakin miji na so ce mun yau shi da baban sa zai kwana a kan kirjin sa sai haka zai kore ni daga dakin sa ƴaƴa na kuwa sai nin tunanin anya wannan gubansu ne to kin ga anan banda maza da kike tauye misali yanayin wadaya da kike yi Allah ke su ki ya ke da gurgurdan ajikin sa amma ba ki da muke gangan ya yi wanda wannan zai sa mace dole ta samu kanta inda ba muna wai bawa mace uzuri kai hakan bane amma muna so maza su duba su kalli gidajen su su sa ido a kan gidajen su wallahi matan nan take in na kalli dannan sai in ji kamar kin shaki amma kan da nan sai in ji kamar sun halaka shi ni ƴaƴa na ba ƴaƴa bane take nayi mai kuka nayi mai kuka yanda kika san to kin ga anan maza da suke tsine kawama ta ci hannun su maza da Allah yake muku tsine arrijalu kawamu da adan da sai Allah yake muku arrijalu da daraja to su ma suna gani kuniyar gudunmawa da suke bayarwa wajen kekacewar zuciyar mata kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana dubawa yawanci ana yin abin maza ba su sani ba
gaskiya ne barista Amina dama ina da niyya in gangaro kan wannan in ma gaba da bangaren mace
to ai ai kwa gashi ne miki shara barista Aisha sai ki kora bana ba
babu komai babu komai shi isa shi maganar ni da ke bin ta fi dadin haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a kai a kasar Hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara ba wani tsari ne mara kyau a kasar Hausa aure akan mani mutikar ba a cire aure daga babin maniji ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar ɗaya rigimar mace da mijinta ita kaɗai rigimar mugunta
wato kina nufi ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai yi aure balle ma ya ce zai kara
yes criteria din karin aure a musulunci wadata ne banda wannan ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren fara gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yin manufa da hannun kullum ba idan ka sami ba'a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa wannan hukuma ba ya alanci nan kawai ba akwai maganar wannan ilimi a ciki akwai maganar duk sanda ciwon da ya tashi kana da kudin da zaka kula da shi akwai maganar ciki da kuma wannan financial ability din ka na aure ba a kace kwabarin waɗannan idan ba ka tattibiya da jigigiyar sana'a da za a yi waɗannan to fa aure yana nan a babin maniji wanda al'ada ce a ƙasar Hausa da mutum ya ɗan fara samun tarihiyar ko bana zai a daidai ta sauye ce kawai sai a ce a yi masa aure not knowing cewa wannan ba sana'a ce da za ta iya rike masa aure ba sau da yawa idan mu mata da muka fahimta muna magana sai a fara mana tunanin feminism ne a muna magana on behalf of mata ne da mu mata ne to amma idan ka ce feminism ne must you always be talking from the masculinism side
to ana tilasta sauraro anan za mu yi sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'assalam
kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sai an hausa murya Amurka mai magana dan kaka CEO mai gado da Katifa Kowar kana waka hukumar Gezawa jihar Kano a Nigeria sai an hausa murya Amurka ku ga su gabanin mu a fi sabilillah hana talaka sana'a wani bashi da kin yau bashi da na gobe alhali gwamnati ba wani abu za ta bashi ba a gaskiya zalunci ne fi sabilillah domin ba ma ce an kare ka daga wata cuta ta corona, to fi sabilillahi an hada kuma da bala'i ne yunwa wannan yake ita ma kuma za ta iya ma illa. Na tabbatar duk wani taimako da ake kira da za a yi wallahi a talaka Najeriya na tsakani ga Allah kashi 90 cikin 100 ba za mu zafi ba.
Assalamu alaikum murya Amurka mai magana abun didi Bunga Bunga local government jihar Kebbi Najeriya. Ina kira ga gwamnatin tarayya ma'ana gwamnatin Jalal Muhammadu Buhari. Likitocin da za a kawo daga China gaskiya ya kamata.
Assalamu alaikum magana malam malam mai zanen hula gullu. Ina yi wa al'umma musulmi wanda suka samu dokar tun da cewa ina a Najeriya jihaji Allah kawo sauƙinta. Kuma wannan ma ba sa yi biyan zai biyayya ga wannan doka. Ita ba gwamnati ne sa wa dukkan al'umma jihar ta wannan doka, to da Allah ta kai kowanne mai gida abincin da zai ci na ajin wannan kwanakan a gidansa. Domin an hana shi neman abinci ko ba kai masa abincin nan ba. Domin duk ko akuya cika ɗan ta baka lata abincin ba, to in dai kayan mutu rayu to a yi mutu yiwuwa ma ta mai magana kan ita. Da ba ta hukumomi a taimaka suka yi dukkanin wuyan da suka samu bukatun su yi abinci a gidansu.
Assalamu alaikum biyu Hausa sunana Muhammad Sani babban ramin shehu local government. Ta Allah biyu yana kira gare ku taimaka muku sannan isar da sakona zuwa ga mutanen Naija a baki daya. To mutanen Naija tun daga ma'aikatan Naija gabaki daya da al'umman Naija ma gabaki daya sani tarihi ne ya maimaita kanshi. Kuma dangance da tafiyar mulkin Naija tarihi ne wanda ya maimaita kanshi game da mulkin Naija State. Makyanta ya gadi mahaifin shi kuma kyanta ya gadi mahaifin shi da haka mutanen Naija sako ne zuwa gare ku.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo a jihar Bauchi. Ina kira ga ministan agajin gaggawa ta Najeriya Sadiya Umar Faruk idan za a tallafawa al'ummar da zirga-zirgar coronavirus ta hana su zagayawa a Najeriya. Yana da kyau ta duba waɗanda ya kamata a tallafawa saboda akwai lokacin da za a bada tallafin kuma tallafin ba zai je hannun wanda ya kamata a ba shi tallaka bai san ana yi ba. Da fatan Sadiya Umar Faruk za ta tantance kuma ta bi ka'ida inda wannan tallafi zai samu talaka. Ta ci lafiya daga Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo jihar Bauchi.
Assalamu alaikum biyu Hausa sunana Muhammad Sani babban ramin shugaban local government Niger State. Don Allah biyu ina neman alfarma ku isar min da sakona ga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma Abdullahi Garba mai sola wanda aka fi sani mai sola na Zansi jihar Niger da kuma sanatan mu Sahada Abdullahi Sarbargu sanata na Zansi na jihar Niger. Don Allah da zatin Allah su tausaya mana kungilar hanyar mu da aka bayar daga Kwantagwar zuwa Makera ta tsaya cik kai hatta kai masu aikin ma gaba ɗaya sun kwashe kayan su yanzu ko kusa wadda ta aikin su babu ita wurin komai da komai an kwashe. Kuma ga shi sun tone garuruwan mutane da yawa wanda ruwa na ɗaya musu Allah mai ɗimbin yawa. Don Allah muna neman alfarma ga wa'anda mutanen mutum uku yan zata Allah don tsoron Allah su sa bakin su don Allah a tausaya a zuwa ci gaba da wannan aiki saboda talakawan yankin na suna cikin wahala ta hanya.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a kodayaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hadda a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Kaɗe-kaɗe da labar.